Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu barkamu da asuba da fatan awaye gari lafiya. Ibrahim Kalmusi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. Yau Laraba 5 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga Aisha da kan labarin.
So a jiya ne shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da majalisar Amurka halin da kasar take ciki. Bayanan sakamakon zaben Iowa caucus ya fara bayyana. Hakanan kuma za ku ji cewa majalisar dinkin duniya tana jagorantar zaman tattaunawar tsagaita wuta na dindindin a Libya.
Kada labaran kenan. To za a ji cewa shugaban Amurka Donald Trump ya yi jawabi na shekara-shekara kan halin da kasar ke ciki ko State of the Union. Za a ji martanin wasu da suka saurari jawabin. Za a ji inda aka kwana a zaben fitar da dan takara na jam'iyyar Democrat da aka yi a jihar Iowa. Za kuma a ji ci gaba da takaddama da ake yi kan kudaden da ake zargin tsohon shugaban Najeriya Sani Abacha ya saci. To amma Manjo Hamza Al-Mustafa ya wato mai da martani kan wannan ikirarin. Sannan kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya. Amma yanzu sai a ji cikakkun labaran duniya tukun.
So jama'a masu sauraro barkamu da asuba ga cikakkun labaran duniya. A jiya ne shugaban Amurka ya fuskanci 'yan majalisar kasar don sanar da su yanayin halin da kasar Amurka take ciki, inda ya gabatar da wannan jawabin da ya fara da cewa shekaru uku da suka gabata ne muka kaddamar da shirin dawo da martabar Amurka. Ya ce na tsaya a gaban ku yau domin sanar da ku irin nasarorin da kasar mu ta cimma cikin waɗannan 'yan shekarun. An samu haɓakar ayyukan yi, albashin ma'aikata ya inganta, kazalika talauci ya ragu sosai, aikata laifuka ya ragu, abin da ya sanya aminci wato amincin gwamnatin mu ya inganta idan al'ummar kasa. Kasar mu a kullun dada bungasa take, kuma sannu a hankali kimar kasar ta fara dawowa. Abokan hamayyan Amurka kuwa sun fara karatun ta natsu, kuma makomar Amurka tana dada haske. A yau ina farin cikin sanar da ku cewa tattalin arzikin kasar mu ya inganta fiye da lokutan baya. Gaba daya mun sake inganta harkokin sojin mu, kuma a yanzu karfin ikonta ya fi na kowace kasa a fadin duniya, kuma har yanzu muna nan tafe akan wannan lamari. Idan kuka ji irin turbar da na daura kasar nan akai yau, abin zai nuna muku irin azamar da muke yi a tsarin mu wanda ke tafiya da kowa, kuma babu wata kasa a duk fadin duniya da ta kusan kamo kafar mu a wannan fannin. Tunda na hau karagar mulki na samar da sabbin ayyukan yi sama da miliyan 7, wanda ya zarce alkaluman masana da miliyan 5 a wancan gwamnatin da ya shuɗe. Rashin aikin yi a tsakanin al'ummomin bakaken fata 'yan Afirka, Hispanic da Amurkawa 'yan asalin kasashen Asiya ya ragu sosai fiye da lokutan baya a tarihin Amurka. Talauci da al'ummar Amurkawa 'yan Afirka suke fuskanta ya ragu sosai fiye da yadda ba a taɓa gani ba a baya. A cikin shekaru 70 ba a taɓa samun raguwar rashin aikin yi tsakanin mata ba kamar yadda aka samu cikin waɗannan 'yan shekaru uku. A bara ma mata ne suka mamaye kaso 72 cikin 100 na guraben sabbin ayyukan yi da aka kirkiro. Mahukuntan kasar mu, kada ku manta cewa nasarar da ta kasance mafi muhimmanci a gare mu a nan Washington, wato mazaunar ikon kasar mu, shine yiwa al'ummar Amurka aiki. Al'ummar mu ita ce abin alfaharin kasar mu, kuma kasar mu tana aiki ne don tabbatar da wato 'yan kasar mu cikin su cika burin su. Alƙalimkan sakamakon zaɓe na nuni da cewa tsohon magajin garin South Bend, Indiana, Pete Buttigieg da sanata mai wakiltar jihar Vermont, Bernie Sanders, suke kan gaba a zaben Iowa caucus na jam'iyyar Democrats, bayan da wani rikici ya ɓarke da daddare wanda ya rikita al'amura a daren jiya. Tare da wakilan ƙasa 41 don kama aiki, Buttigieg yana da kaso 26.9 cikin 100, wanda ya ɗara kaso 25.1 cikin 100. Biye da su kuma, sanata mai wakiltar jihar Massachusetts Elizabeth Warren, tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, da sanata mai wakiltar Minnesota sanata Amy Klobuchar. Wasu 'yan takara shida kuma suna biye da 'yan takarar da suke kan gaba. Sanders yana gaba da yawan ƙuri'u a kan wannan takarar mai muhimmanci. An fara wani tattaunawar soji da na tsaro don samun yarjejeniyar tsagaita wuta mai dorewa a Libya, wanda wakilan Majalisar Dinkin Duniya suke jagoranta. Ana ci gaba da wannan tattaunawar ne a yayin da bangarorin biyu da ke rikici a Libya suke ci gaba da take yarjejeniyar sulhu da aka gindaya musu a tsakiyar Janairun bana. Ma'aikaciyar muryar Amurka Lisa Screen ta ruwaito daga birnin Geneva inda ta ake tattaunawar cewa manyan jami'ai biyar daga gwamnatin sulhun National Accord ta nada a Libya da kuma wasu manyan jami'an soji biyar da dakarun 'yan tawayen Khalifa Haftar ya nada sun halarci taron. Rasan Salame shine wakili na musamman mai wakiltar babban sakataren majalisar hukumar dinkin duniya kuma jagoran tawagar goyon bayan majalisar dinkin duniya a Libya, yace duk bangarorin biyu sun amince da muhimmancin maida waɗannan yarjejeniyar su zama na dindindin, amma kuma batun yadda za su cimma wannan matsaya shine abin da ake kan nazari.
To masu saurare sai a mana aikin gafara saboda kasa bude wato gidan rediyon kamar yadda aka saba yi saboda tangardar waya da muka fuskanta. To kashi na farko na labaran duniyar kenan aka saurara. Kafin mu kawo muku sauran labaran duniya da muke dauke da su, bari mu waiwayi babban rahotanni inda za mu fara yada zangon a nan Amurka. Yanda shugaba Donald Trump ya yi jawabin shekara-shekara kan halin da ake ciki ko State of the Union a turanci, ya zayyana nasarorin da ya ce Amurka ta yi ƙarƙashin gwamnatinsa, yayin da 'yan jam'iyyar adawa ta Democrat kuma suka nuna ja kan wannan ikirarin nasa. Kamar yadda muka saba, bayan jawabin na shugaba Trump, mun tuntuɓi wasu da suka saurari jawabin da ra'ayoyinsu. Da farko ga Malam Hassan Lawal Salaujibiya, wanda muka fara da tambayarsa yadda ya ji jawabin sai ya ce.
To Haji Ibrahim, wannan jawabi da shugaba Trump ya gama ya kammala ba da jimawa ba, ya zo da wata ƴar drama tun daga farkon shi. Wato an saba idan shugaban kasa ya hau wannan mambari kafin ya fara wannan jawabin zai juya ya ainihin gaisa wato su yi musabaha da speaker kenan, shugaban majalisar wakilai. To a wannan karin ita hatta mika masa hannu kuma sai ya janye da bidi mika mata ba wata drama da mutane suka yi ta ganin mamakin abin, sai ya juya ya ci gaba da jawabinsa. Bayan haka ya yi batutuwa wato irin wa'anda ke faranta ma 'yan Republican rai. Kafin wannan zance na shi da ana ta tunanin cewa zai yi wani jawabi wanda ainihin zai nuna kamar a haɗa kan 'yan ƙasa. To amma sai jawabin ya zo kamar jawabi irin na 'yan siyasa, maganganun da ainihin 'yan Republican suke son ci irin na mallakar bindigogi da kare haƙƙin yin addini da harkar rufe iyakoki, matakan da Amurka ta ɗauka a ƙarƙashin mulkin shi ta hana bakin haure shigowa, da kuma matakin da aka ɗauka na maida su kuma garuruwan su. To wannan da an yi wannan.
Amma Malam Hassan, baka ganin tunda yake yayi batun rage rashin ayyukan yi tsakanin tsirarin jinsuna da kuma batun ƙarfafa tattalin arzikin ƙasar, kamar akwai wasu batutuwa ma da suka daɗaɗa ma kowane ɓangare rai?
Wato ya ta gaskiya kura da yanayin a ƙarfin tattalin arzikin Amurka sosai-sosai, har yana kiran shi ma cewa shi ya ƙara farfaɗo da ƙarfin tattalin arzikin ƙasar Amurka, kuma wato su marasa rinjaye tsararru wato baƙaƙen fata da kuma mutanen Latino su ma yanzu ba su taɓa jin daɗin yanayin tattalin arziki ba irin wannan lokacin.
To Malam Hassan, idan an koma ga martanin da 'yan Democrat suka bayar ta wajen ita gwamnar jihar Michigan, ya kaga wannan martani da suka bayar?
To ita gwamnatin Michigan kasan wato Michigan wani gari ne ko jiha ce wadda ta yi fama da lokacin da aka shiga wannan matsalar tattalin arziki. Kasan gari ne wanda aka zazzake da masana'antu ba dai kamar na kere-kere na motoci da sauransu. Kuma yawanci zaka ga ainihin Republicans wato su ƴan kungiyar Republicans su suke cin gwamnati a wurin. To wannan karin sai gashi mace kuma ƴar Democrat ta zo ta ci zaɓe, to aka zaɓe ta ta bayan mayar ma shugaban ƙasa martanin wannan jawabi. To abin da take cewa shi ne kada ku kula da abin da shugaban ƙasa ya gama faɗa, ku duba abin da yake yi ko ya yi.
Malam Hassan Lawan Salau Jibe kenan ke fashin baki kan jawabin Trump. Shi ko Alhaji Garba Suleiman madakin samu naka cewa yayi. Da alamar mun sake samun tangarda, bari mu koma ga ita kuma Aisha ta karanto mana labaran duniya.
To bayan hayakin barkonon tsohuwar da aka fesa ya yayi kuma hayaniyar mutane ya lafa, akan samu dan nutsuwa a wuraren zanga-zanga da suka mamaye birane a Iraki. Da farko iyalai da dama sun fito zanga-zangar a cewar Ali Khalifaji, dan shekaru 30 da haihuwa, mai aikin sa kai a bangaren lafiya wanda yake daga cikin masu zanga-zanga a Karbala, wani birni mai tsarki ga musulmai ƴan Shi'a wanda yake da tazarar kimanin kilomita 100 daga kudancin Bagadaza. Amma tun da rikici ya barke kuma yawanci matasa ne kawai suke fitowa zanga-zangar, mutane ba su ji daɗin abun ba. Jama'an sirri da leƙen asirin Amurka sun ce harin da dakarun soji na musamman suka kai a watan Oktoba bara, wanda ya sanadiyar kisan tsohon shugaban kungiyar IS Abubakar al-Baghdadi a Siriya, bai wani tasiri ba wajen karya lagon kungiyar ta'addancin. A maimakon haka ma, ma'aikatar leƙen asirin ƙasar ta ce ta yi gargaɗin cewa tsarin kungiyar da shugabancinta da ma sauran 'ya'yan kungiyar suna nan kamar yadda suke kana. Ta ce tashin hankali da ke auko da ake yi a yankin sanadiyar tsoma baki da Turkiyya take yi a al'amura da yake faruwa a yankin arewa maso gabas shi ma yana takarwa a wannan rikicin.
To yanzu bari mu koma ga rahoton da muka gabatar muku dazu, inda shi kuma Alhaji Garba Suleiman a madakin Samunaka ke bada ra'ayin shi kamar haka.
Jawabin da shi shugaban Amerika Donald Trump ya yi na shekara-shekara, wato ya yi abin da mutane sun yi mamaki a bisa abu guda ɗaya. An zaci zai yi magana akan kige shi da balwar da ake yi, to ba abin da ya magana akai akan wannan. To wannan yana ɗaya daga cikin koyi da ya yi na Bill Clinton, don lokacin da ake muhawaran kige Bill Clinton ya yi jawabi mai kama da wannan, amma bai sa komai daga cikin irin wannan abin da yake faruwa da shi ba. To haka shi ma Donald Trump, inda ya ba mu mamaki bai maganan impeachment din shi ba, wato tsige shi ba.
To kana ganin ya haka ne don ya nuna wa ƴan demokrat ko waɗanda ke adawa da shi a jam'iyyar sa ta Republican cewa ko a jikinsa?
Yana ɗaya daga cikin haka, kuma masu ba shi shawara su za su tsatsara mashi su ba shi shawaran kar ya kuskure wannan magana. Maganan abin da yake damun Amerikawa, abin da ke gabansu, wanda yake a ciki ya yi maganganu wajen guda ɗaiɗai goma masu amfani masu mahimmanci, wanda yake inda so samu ne sauran shugabannin ƙasashen duniya ma su yi, tun ma ba a Afirka ba, da ƙasashenmu kamar su Najeriya.
Kamar waɗanne kenan huɗu daga cikinsu?
Kaga ya yi maganan wato irin kuɗin da Amerika ke kashewa wajen tallafi da ake ba 'yan zaune gari banza, ci ma zaune, wato abin da ake cewa full stamp da 'yan welfare, kamar maganan masu shan kwaya da masu sayar da su da chemist masu wannan al'ada na saidawa. To kaga anan ya ce a cikin shekara uku na wanda yake, kuma mu kanmu mun san haka ne, mun gani da gaske ne yadda ya gwamnatinsa a wannan karan ta yi maganin masu shan irin su rafinol, su codeine, cocaine, opium da sauransu. Banda wannan yayi magana mai muhimmanci akan farfado da masana'antu kamar ayar da ya faɗi ya ce an samu ma'aikatu da masana'antu 12,000 a cikin wannan shekara uku da ya yi wanda ya farfado da su. Kiwon lafiya ya yi maganin cewa gwamnatinsa ta takura wanda ike baƙi wanda suka zo wato suna moriyan gajiyar tattalin tsarin lafiya da ake farawa kyauta a nan a ƙasar.
Wato kenan saboda abin ya wadaci ainihin 'yan ƙasa kenan?
'Yan ƙasa ƙwarai da gaske.
To wane ne kuma na hudu?
To sai na hudu kuma yadda ya yi magana a kan boda. Ya takura ya matsa wanda yake kuma kowa ya san haka ne.
To ra'ayoyin wasu da suka saurari jawabin shugaban Amurka Donald Trump kenan, wato na halin da ake ciki koko ƙasa ke ciki wanda akan yi shekara-shekara. To madalla, a ci gaba da takaddamar da ake yi kan kuɗin da ake zargin tsohon shugaban Najeriya Sani Abacha ya sace. Wata tawagar Najeriya ƙarƙashin Attorney General ɗin ƙasar kuma ministan shari'ar ƙasar mai shari'a Abubakar Malimi ta zo nan Amurka don rattaba hannu kan yarjejeniyar mayar da kuɗaɗen. Kan haka ne abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande ya tuntuɓi Attorney General ɗin lokacin da ya iso ofishinmu a nan birnin Washington DC jiya Talata, inda ya ce:
Makasudi dai shi ne abinmu ya ɓace ta fuskar taro da kwabo a matsayinmu na ƙasa ta Najeriya. Kuɗaɗe waɗanda ke da nasaba da Najeriya an yi awon gaba da su, an yi sama da faɗi da su. Keɓance ziyara ce ta sa hannu a kan daidaituwa a kan maida kuɗin gida, wato maida su Najeriya, da kuma ainihin maida su a kan sharuɗa waɗanda an ka daidaitu tsakankanin waɗannan ƙasashe. An sa hannu a kan wannan yarjejeniya, an kuma amince waɗannan kuɗi za su taso daga ƙasar Island of Jersey cikin kwana 28 su iso America, su kuma tashi daga America su koma Najeriya cikin kwanuka da ba su wuce 40 kudaden doriya.
To idan kana magana wannan kudade da kake ittifakin cewar an sace su, an fitar da su daga Najeriya, an kawo su wata ƙasa, ana iya cewa waye ya yi wannan aiki ko kuma a zamanin gwamnatin waye akai wannan gwamnatin taku da take kirarin yaki da cin hanci da rashawa?
To wannan kudade ne waɗanda ake tabbata akan cewa an ɗauko su daga Najeriya tun a wani lokacin gwamnatin mulkin su. Ana magana gwamnatin da ke da nasaba da shugaban kasa Sani Abacha.
Idan kana magana gwamnatin Sani Abacha, ana iya cewa waɗannan kuɗaɗe an fitar da su ne daga Najeriya waɗanda suke cikin asusun shi wannan tsohon shugaban Najeriya Sani Abacha, koko suna cikin wani account wanda yake da nasaba da dangin shi?
Ala kulli halin magana ita ce kuɗaɗen nan kuɗaɗe ne waɗanda ke da nasaba da Najeriya. Ana kuma zargi wanda ya danganci cewa an dibe su ba ta hanyar Allah da Annabi ba, ana aka kuma bikaji akan wannan tunani kuma akan wannan fahimta aka shirya komawa da waɗannan kuɗaɗen gida Najeriya.
Attorney General ɗin Najeriya kuma ministan shari'ar ƙasar ke bayanin kuɗaɗen da suka zo nan Amurka mayarwa Najeriya daga cikin abin da suka ce marigayi Abacha ya sace. To don jin ɓangaren su marigayi shugaban ƙasa Abacha ɗin, abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande ya tuntuɓi tsohon babban dogaren tsaron fajar shugaban ƙasa a gwamnatin ta Abacha, Manjo Hamza Al-Mustafa, wanda ya ce:
Gwamnatocin da suka gabata sun mun tambayoyi, ne kuma na ƙalubalance su a bincike ni, ni a fara da ni kaina. In an ga na saci kobo to kada a tausaya min. Ni fa ban ce rashawa da cin hanci kada a yaƙe su ba. Ni ina kan gaba a kan a yaƙe su, amma a yaƙe su gadan-gadan kuma gaba ɗaya. In kuma har za a yi haka, to lalle 'yan Najeriya za su ji mugun mamaki. Allah ya kawo lokacin da za a yi.
Ana iya cewa dan yau Abacha baya raye, shi yasa ake bin shi da wannan kasafin kenan.
Lokacin da shi dai marigayi aiki kasan an taka kafar waɗansu wanda suna ganin su sun fi ƙarfin Najeriya, sun fi ƙarfin doka. Wannan kam ya an yi, kuma an yi ne bisa ga rantsuwar da aka yi.
Tsohon babban dogaren tsaron fajar shugaban ƙasa ƙarƙashin gwamnatin Abacha kenan, Manjo Hamza Al-Mustafa ke kare gwamnatin ta Abacha kan zargin almundana. Sai a biyo mu a shirye-shiryenmu na gaba don jin faɗaɗɗen wannan hira ko rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, sai kuma a gafarce mu saboda matsalolin da muka yi ta samu dangane da na'ura. Yanzu kan ga shiri na gaba.
Baki mai yanka wuya. Gaban Amurka Donald Trump ya lashe matakin farko na zaben fidda gwani na jam'iyyar sa ta Republican a Iowa, yayin da aka sami jinkirin fitar da sakamakon jam'iyyar Democrat. Wasu gwamnoni a Najeriya na shirin ballo ta don kadan bayan sun kubuta daga shari'ar kotun koli.
Gwamna, ka sani cewa mun kai karshe babu wanda za a koma da jarahin sa cikin wannan jaci wannan jahin Allah. Wannan labari ne na wajen taro, to don Allah ko mu gona haka abin da horo a jami'a.
Tsohon gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yare Abubakar kenan. To ko me yayi zafi haka? Sai ku biyo mu a cikin shirin. Jama'a assalamu alaikum. Hada-hadar zaben shugaban Amurka na shekarar nan ta 2020 ta soma gadan-gadan. Tare da zaben farko na tsayar da 'yan takara a Iowa. Duk da yake dai ba shi ne zaɓe ɗungurungun na fidda gwani ba, to amma zaɓen na Iowa yana taka muhimmiyar rawa wajen bayyana alƙiblar jam'iyyun siyasa da makomar 'yan takararsu gabanin na sauran jihohin da kuma babban taron da wakilai wato delegates za su yi zaɓen fidda gwani na ƙarshe. Tuni da shugaba Donald Trump ya lashe zaɓen na jam'iyyar Republican na Iowa. To sai dai abinda ba sabon ba, an sami tsaiko a wajen fitar da sakamakon zaben jam'iyyar Democrat, yayin da 'yan takarar jam'iyyar suka isa Hampshire domin zaben na gaba ba tare da sanin makomarsu a Iowa ba. To sai dai an soma bayyana sakamakon zaben na Democrat na Iowa ya zuwa lokacin hada wannan shirin. Alamu na nuni da cewa jim kadan bayan da yayi nasarar tsira daga shari'ar zabe a kotun koli, gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Umaru Fintiri na yunkurin gudanar da binciken ayyukan gwamnatin da ta gabata domin bankaɗo duk wata almundahala da yake zargin tsohuwar gwamnatin jihar ta APC da aikatawa. Gwamnan ya furta hakan ne sa'ad da yake jawabi wa magoya bayansa da suka tattaru domin murnar nasararsa a kotun koli.
Ina so in yi muku tabbacin cewa duk alkawari da kuka ɗauka tsakanin ku da mu, wallahi tallahi za mu cika. Na yi muku alkawari ba zan cuce ku ba, kuma ba zan bari a cuce ku ba. Yanzu da kuma muka sada tattalin arzikin wannan jiha, ina so in gaya muku duk wanda ya kashe wannan jiha, duk wanda ya tsaya kashe wannan jiha, da wanda suka kashe su ko ke dan wane ne, sai mun fara.
Tuni kuma da bangaren tsohuwar gwamnatin ya mai da martani dangane da kalaman na gwamnan ta bakin sakataren tsare-tsaren jam'iyyar APC a jihar Ahmad Lawan.
Ba samu gwamnati ta wuce da wata laifi ba, balantana shi ya ce zai zo nashi bincike saboda mun sani barazana ke saboda abin siyasa. Na farko kafin ka bincike ne ya kamata ka maka bincike kanka, shin kana da hurumi na wannan bincike? Saboda aikin bincike ba nashi bane, zai yayi bincike amma hukuntawa ba nashi bane. So don haka idan wani akwai abin da yake gani wanda aka yi ba daidai ba, akwai hukumomi da yawa da aka yi saboda aikin da aka ba su hukuma irin EFCC da ICPC, sai rubuta ce ga abin da yake aka yi ba daidai ba, zo su bincike. Amma harkan bincike irin wannan ba nashi bane. Mu da mu da muka sani yana so mai da abin siyasa ne, kuma ganin cewa shi da yake da shari'a ma a gaban a kotu wanda hukunci za yanke saboda amundara da yi a lokacin da yake mukami na gwamnan Rikon Kwarya, shine zai zo ce zai bincike wani? So mu dai ga fili ga doki. Mun sani mun wannan gwamnati namu shekara hudu tsakanin mu da Allah, kuma mun ayyuka mutanen jihar Adamawa sun ga abin da muka yi a ƙasa. Shi kuma yana kurkuku yanda hauka saboda ya gagarama mutanen jihar Adamawa komai, yana kama maganar bincike din da ba ta mutanen hankalin jihar, mutanen jihar Adamawa zuwa ga wani bincike da zai yi. Ba bincike aka kawo shi ba, mutanen jihar Adamawa sun kawo shi da kuma mutanen jihar Adamawa aiki. Don haka yanzu ga mutanen jihar Adamawa me zai ko me yayi a ƙasa, ba magana ka zo ka ci zaka bincike ba.
To sai dai lamarin ya ji hankalin masu fashin baki akan lamuran siyasa a jihar, irin su Aminu Gambo Guyuk.
Kamar yadda mu da ke bibiyan harkokin mulki da kuma good governance, muke bayarwa shine mai girma gwamna kare rungumon fadar siyasa ya dauki hidimar al'umma kawai ya sa a gaba tunda Allah ya bashi nasara a wannan kotu na koli cewa fadan siyasa ba inda yake kai jiha baya kai jiha ga tudun na tsira ba wai muna cewa in mun ce ba mu goyi bayan fadar siyasa kamar mun yadda cewa waɗanda suka ci amana ba a kyale su amma abinda muke gani cewa kar a dauka mulki wani abu ne na daukar fansa domin yau gare ka ne gobe ga dan uwanka shi kansa mai girma gwamna ya tuna irin kicififi da aka yi ta yi da shi na zuwa hannun hukumar nan dake hana masu yi wa tattalin arzikin kasa ta annati abu ne wanda kowa ya san wannan
a jihar Zamfara kuma tsohuwar gwamnatin APC ta Abdulaziz Yare Abubakar ta ce turafa ta kai bango kuma an kusan kure hakurin su bisa abinda suka kira musgunawa shugabanni da ƴaƴan jam'iyyar ta APC da gwamnatin Bello Mutawalli ta PDP da ke ci yanzu take yi a wani taron dubban magoya bayan APC din a talatin mafara tsohon gwamna Sanata Abdulaziz Yare ya zargi gwamna Mutawalli da rushe ofisoshi da kuma gidaje na magoya bayansa a jihar tare kuma da kama wasu jigajigan tsohuwar gwamnatin da tsare su a gidan kaso
kirana ga ƴaƴan jami'ar APC duk abinda za a yi wanda doka ba ta yarda da shi ba ba ma ciki kuma za mu hito mu yi hito na hito da wannan tsarin kowa ya zo da shi duk wanda aka zo mazaba za a ci mutunci ne ƴaƴan APC kowa ya hito ya kare martaba sai da mutuncin sa daga yau sai yau shi gidan yari ba da cancanta ba wannan ta kai karshe daga wannan rana 1 ga watan February in Allah ya yi magana cewa aikata kaju za a rusa gidajen mutane ina hada muku wannan ƙarya ne ba a ma iyawa amma kuma idan ana iyawa to ga hili na
da na farko dai ya kamata jama'a su san cewa shi tsohon gwamna Abdulaziz Yare ba yau ya fara wannan irin dangantakar ba wanda dai shi gwamna na Fulani don shi da yalwar masa da mutum to amma a kan wannan musamman wanda ke magana cewa an rusa musu ofisoshi sannan kuma ana kama musu yan jam'iyya da sauransu ana abubuwa ne wanda yake kawai wato ya shafi faɗi ne ba wani guri suke magana ba illa wani gida ne wanda yake an riga an yi makin ɗinsa a matsayin gida wanda aka gina shi ba duka ka'ida ba a can garin Maradi kuma wannan gida kowa zai ce ba ofishi ne da yake gani
to amma abinda suke magana suna maganan cewa wannan gidan ko kuma waɗannan gidajen da wasu su aka rushe da kuma wasu aka bada takardun cewa za a rushe gidaje ne waɗanda sun dade ma tun kafin gwamnatin ta zo wasu ma ana cewa ma tun kafin ma a haife gwamnan suke kamar yadda shi tsohon gwamnan ya ambata kamar tun can baya ba a san gidajen suna ba sa kan ka'ida bane sai yanzu
karka manta ga shi kansa Abdulaziz Yare a lokacin mulkin shi yayi a gwamnatin ta tare shi irin wannan gidaje wai da aka yi bane abinda ake nufi shi ne duk gida wanda yake yanzu aka gane cewa akwai matsala a tattare da shi za a tura maka takarda karka manta cewa duk gwamnatin nan yanzu ta kushe zuwa ga tafiya ta ne har yanzu ko shekara ga tafiya duk abinda aka bincika aka bin shi da a duka tsari bane gwamnati za ta yi abin da ya dace idan da Aisha a baya ba da yi nufin cewa yanzu ba za a abin da wanda yake daidai ba saboda haka wato abu ne wanda yake na duka tsarin aikin gwamnati kuma idan har ka kasance ka tabbata cewa wannan abin da ka abin tsari yake ne zai ana ka zo ka kai rikici ne ka je a jiya na abubuwa ne wannan shi ma sai zuwa magana ce don mu dai da hannu a wajen kama kowa yan sanda ne suka kama wannan mutane kuma wannan mutane da aka kama su ba wai kai an kama su ne an je an kulle su ba a'a aka kama shi an yi cajin shi kotu kotu kuma ta fara shauraren tsara kotu ne take a jiya irin wannan din shi
a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai kuma mako mai zuwa inda za mu kawo muku sabon shiri godiya ga wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz Cuba Hero da Yodone ya daidaita sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
To mu ma da wannan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, muna ƙara neman gafara gare ku saboda wato tangarɗar da muka yi ta samu dangane da yadda na'ura ta yi ta bamu matsala. Da fatan mun zo shirin mu na hantsi za ku ji ingantattun shirye-shirye lokacin da muke kyautata zaton komai ya daidaita. Sai Allah ya kai mu. Mun gode.